من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren 7 ga watan jumadal ula hijra annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 daidai da 11 ga watan mai shekara ta 2008 muna karatun littafin sahihul bayan wato kasar na 6 wato kasar na 5 daga cikin jeren giyar karatutukan ainihin da ake insha Allah bayan wannan muna ainihin wato sanar da jama'a cewa yayin da muka kare badul wahayi wadda ita ce muqaddima ta Imam al-Bukhari wadda hadisai ne ayoyi ne ya kawo domin su wakilci ainihin wannan muqaddimar tashi in Allah madaukakin sarki ya so zamu yi abin da Bahaushe yake kira waiwaye adan tafiya abin da muke nufi da waiwaye adan tafiya shine zamu ainihin wato biyo baya mu ga abubuwan da muka tattauno mu tunasar mu fadakar sannan sai mu gini sai mu ainihin dora abin da za a ci gaba insha Allah ta'ala dan haka a yau ba karatun ne za a ci gaba ba sai an tsaya an yi khitamu misk wato karshen tattaunawar da aka yi da hadisai da ayoyi da matsalolin da aka tattauna sune zamu ba ainihin mu tattauna su insha Allah ta'ala kamar yadda muka fadi a baya an tunasarshe mu cewa taken ainihin da muka sa wannan karatu namu da kuma duk wani karatun hadisi da muke shine karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi to haka abin yake insha Allah ta'ala idan jama'a musulmi ba musumanta ba a kasar na hudu da muka karanto wanda shine ya cike karshen badul wahayi mun tattauna ainihin wasu matsaloli game da hadisin Waraka da hadisin Abdullah dan Abbas da ainihin makamantansu wadanda waɗannan hadisai sune suka ainihin cike mana wannan karatu har zuwa abin da muke fatan mu dora a yau insha Allah ta'ala Imam al-Bukhari kamar yadda muka fara bayan da ya bismillah sai rinka kawo ayoyi da ainihin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi wata muqaddima ta ya bayyana manufofin shi ba saboda tun farko littafin nashi ya ce zai yi shi ne dangane da rayuwa da kuma ayyukan manzon Allah da sunnonin shi sallallahu alaihi wasallama dan haka menene ya fara faruwa ga Muhammad dan Abdullahi a matsayin shi na rasulullahi abu na farko da ya fara faruwa gare shi shine wahayi dan haka Bukhari yace bismillahir rahmanir rahim sai yace badul wahayi al-hafiz ibn hajar al-asqalani yace a haqiqanin al-amari Bukhari bai rubuta kitabu badil wahayi ba ba dan goyi ba saboda wannan ya tsaya mishi matsayin muqaddima ne muqaddima ko a littafi ba a sa mata kitabu karra sai an gama muqaddima sannan ake fara cewa kitabu dan haka kitabu na farko da ya fara faruwa cikin sahihul bukhari a hakika shine kitabul imani wanda zamu tashi akan shin Allah so ko yau ko kuma karatu mai zuwa amma a karatutukan da muka yi a baya jama'a mun ji asalin tarihin wahayi tun daga zamanin annabawa a idda mala ya kawo mana aya alqur'ani da take bayyana cewa yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi haka aka yi wa annabawa waɗanda suke kafin shi tun daga zamanin annabi Nuhu da waɗanda suka zo bayan annabi Nuhu wannan aya sai ta ishara akan cewa annabi Nuhu shine manzon Allah na farko da aka fara wahayi a duniyar nan kenan haka abin yake a cikin manzanni da Allah madaukakin sarki ya aiko a duniyar nan to Nuhu shine manzo annabi na farko wanda aka yi mishi wahayi a matsayin shi na manzo a matsayin shi na annabi ya tashi ainihin ya shiryar da al'umma bayan shi an ta samun annabawa sun ta zuwa bayan shi har aka zo aka samu manya-manya daga ciki irin su Ibrahim aka zo aka samu irin su Shu'aibu aka samu irin su Musa aka samu irin su Isa su Salihu su Hudu da makamantansu har aka cike da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a kun ga albarkacin karatun hadisi kenan in ba karatun hadisi ba ina za mu ji a dauke mu akai mu tarihin farkon yadda sakon Allah ya fara zuwa wurin dan adam a duniyan nan. Babu wani littafin tarihi a duniya in ka cire alqur'ani da littafan tarihi na musulunci waɗanda suka bada labarin wannan sai alqur'ani sai sunna. Albarka karatun hadisin kenan, albarka ɗaukowa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan. Dukkan wani malamin tarihi da zaka je ka samu babu yadda zaka ga yazo ne maka tarihin yadda sako da zumunci ya fara faruwa tsakanin Allah madaukakin sarki zuwa ga bayin shi a wannan duniya dan ya shiryar da su, sai in kana karanta alqur'ani da hadisi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To sa'annan kuma mun ji tattaunawa dangane da niyya, jama'a cewa niyya wajibi ne a tsarkake ta, ya zama duk abin da za a yi saboda Allah ba dan komai ba, don haka Allah yake nema, da yake cewa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, ana neman ikhlasi tsarki a wajen yin addini, yi saboda Allah abinda ake nema kenan. Wannan shike dawamar da abu, jama'a, sanda Imam Malik ya rubuta Muwatta, an rubuta littafai da yawa aka sa musu Muwatta dan ai karo da Maliku, din inda Maliku ya kulla babu yace babin kaza, sai malaman hasada sai su kulla sai su ce babin kaza, aka yi juyin duniya. Imam Malik ya raddi ma yace kai ci bai da lokacin raddi, shi dai yana da lokacin ya rubuta abin da ya sani, amma bai da lokacin ya rubuta abin da ya sani, kuma wani ya ce haka ba daidai bane, shi kuma Imam Malik ya tashi ya kara wannan abu, yace abin da ya faɗi tun farko shine abin da ya riga ya sani, yanzu me ake nema ya sake faɗi? Aka juyin duniya ƙarshe sai Imam Malik ya tofa wata kalma kwaya ɗaya yace ni na san cewa dashan Allah shike tashi, iya abin da Imam Malik ya faɗi kenan, ma'ana in dan Allah kai muwaddarka Allah zai rayar da muwaddarka, in ba dan Allah ba fa. Haka aka waye gari, jama'a, duk wani littafi da aka yi shi dan ya karo da muwatta ta Imam Malik Allah ya batar da shi, ba a san inda waɗannan littafan suke ba, sai Allah ya rayar da muwattar Imam Malik yau shekara 1200 da wani abu. Me yasa? Saboda Imam Malik shi bai rubuta dan ya wani raddi ba, shi bai tashi ya karantar dan ya fada da wani ba, ya tashi ya karantar da abin da ya sani ne, sannan kuma saboda waye? Saboda Allah ya. Amma fa kar ku manta sadda ya muwatta cewa akai riya ce, cewa kai so yake nuna ya iya, so yake nuna shi ne, so ake nuna kaza, amma da yake zato ne da kuma mugun tsammani suka yi mishi shi a zuciyar shi dan Allah ya yi, kun ga Allah ya tabbatar da aikin. Ga muwatta har Allah ya tattaro ta a yau, ya tara wa manya-manyan malamai dukkan riwayoyin muwatta a duniya, aka samu babban malami Ash-Shaykh Ainin Salim ya tattara ta ta hakikin ta a mujalladi 5. Ya akai Allah ya tsare ta shekara 1200 da wani abu, saboda tsarkin zuciya, dan haka dashan Allah shike tashi. Ku dauki wannan salon magana daga Imam Malik akan wa'azin ku da karantawar ku, dan Allah kuke yi eh, to masu hasada, masu raddi, masu cewa ba dan Allah kuke ba, kar su dame ku, ya zama ku dai ku san dan Allah kuke yi. Imam Bukhari abin da yake ishara kenan a wannan littafin cewa saboda Allah ya yi shi. Dan haka al-Imam Ibn al-Mahdi, wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Imam al-Bukhari ko sama da haka ma, yake cewa ya so ake duk wanda zai rubuta littafi ya fara da innamal a'malu binniyat, yace ba dan koyo ba dan ya nuna tsarki a cikin aikin shi. Imam Shafi'i ko cewa ya wannan hadisi inda za a bi keke da keke zai shiga babi 70 na ilimi. Na yi mana bayani 70 din ya kawo ta ne dan irin yadda Larabawa suke, ba wai dan iyakar 70 din ba, ma'ana zai shiga babin zakka, zai shiga babin wanka, zai shiga babin alwala, zai shiga babin taimama, zai shiga babin hajji. To babukan musulunci ai sun fi guda 70. Idan kuka fahimci wannan, jama'a, duk wanda zai yi abu yayi saboda Allah, to in kana yi saboda Allah kuma, to abun duk da aka faɗi sabanin haka baya damunka. Don haka an ruwaito al-Imam al-Bukhari, aka zo aka ce mutane na zagin ka suna cewa kaza, suna cewa kaza, yace duk ku rabu da su. Da aka matsa sai yace ku sani da cewa da mai yabo na da mai zagi na a wuri na ni duk ɗaya ne. Aka ce kamar yaya? Yace yo, ni abin da nake ban yi don ka yabe ni ba, don haka yabonka baya ƙara min komai. Abin da nake ban yi don ka zage ni ba, don haka zagin ka baya ƙara min komai, ma'ana yabo da zagi baya canza shi daga yadda yake. Saboda haka jama'a, yi saboda Allah shine babban maqsudin da yasa al-Imam al-Bukhari ya gabatar da hadisin innamal a'malu binniyat, ayyuka sai da niyya. Ina fatar mun gane. Sa'annan kuma sai bayani dangane da hanyoyin da wahayi yake zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Hanyoyi ne masu yawa. Allah ya bada labarin wasu daga cikin Al-Qur'ani, sannan manzo Allah ya bada labari a cikin waɗannan ainihin hadisai. Ko dai Allah madaukakin sarki yayi magana da Annabi sallallahu alaihi wasallama min wara'i hijabin, kamar yadda yake cewa wama kana Allahu ko li wama kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahayan aw min wara'i hijabin. Allah baya magana da dan adam sai dai yayi mishi wahayi ko kuma yayi mishi ta bayan hijabi. Wahayi shi mai turo da mala'ika, aiko da shi ta magana da shi kuma bayan hijabi, ko yayi da shi a mafarki, ko kuma yayi da shi kamar yadda yayi da shi a lailatul mi'raj. Ga Allah yana magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yana jin magana Allah amma baya ganin shi, akwai hijabi a tsakanin su. To ire-iren waɗannan na daga cikin hanyoyin. Sannan sai kuma hadisin ne zai ƙara mana wasu ar-ru'yas saliha. Allah madaukakin sarki ya fara wa Annabi da kyawawan mafarkai, sa'annan kuma wani lokacin Annabi yakan ji ƙara wadda za ta dode mishi duk wani dirin da zai ji a kunnan shi, sakamakon haka sai ji sako ya fara sauka gare shi. Sabda wannan ƙarar da dirin din za ta yaye daga kunnan shi, sai kuma ya ji ya haddace duk abin da aka faɗa mishi a wancan yanayin, sannan kuma yana iya tuno waɗannan abubuwa tsaf kamar yadda suke. Waɗannan kaɗan ne daga cikin hanyoyin ainihin da Allah madaukakin sarki yake magana da Annabi sallallahu alaihi wasallama ta ainihin hanyoyin wahayi. Sannan kuma a cikin karatuttukan da muka yi jama'a, al'amari ya bayyana gare mu cewa mafarkin annabawa gaskiya ne. Haka mafi yawancin mafarkan salihai gaskiya ne. Duk inda Annabi ya mafarki ya ga wani abu jama'a, wannan abun da ya gani haka zai zo mishi tabbas. Kamar yadda muka ga Aisha ta faɗi, abin zai zo ya faru kamar yadda gari yake wayewa. Ma'anan gari ya waye sai ka ga da abubuwan da kake ganin su dishi-dishi, haka ne ko ba haka ba, sai ka ga sun tabbata ko? To in Annabi ya ga abu a mafarki, sai abin ya zo ya tabbata gare shi kuma ƙarara sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Nassin Al-Qur'ani ya tabbatar mana da wannan dangane da kissar Ibrahim da ɗan shi Isma'il. A idda ya mafarki cewa yana yanka shi, kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar mai da wannan umarni ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama haka ta faru gare shi, yayi mafarkin abubuwa da yawa, sai waɗannan abubuwa sai su tabbata. Daga ciki ya zo a cikin hadisin Bukhari, za mu zo mu karanta. Sa'ad da aka samu wasu fitinannun kafirai a Juhufa, suka gallabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kusa da Jidda garin su yake, suka fitini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi addu'a a daidai lokacin kuma ya koma Madina. Madina tana da mashashara da zazzabi da annoba. Sai Annabi ya addu'a, Allah ya dauke wannan annoba ta Madina ya koma da ita Juhufa. Sai manzo Allah ya mafarki ya ga wata mahaukaciya da busa tsarkai aka ta tashi a guje daga Madina ta koma Juhufa. Daga riya waye sai ya ce Allah ya amshi addu'a ta. Kine amma hakikatan ne. Sai Allah ya fassara mishi mafarkin da wani wasu rumuz, wasu alamomi wadanda yake iya gane su. To mafarkin salihai kuma mafi yawancin mafarkin gaskiya ne, ba dan komai ba, saboda da gwargwadon nagartarka da gaskiyarka a wajen magana, da kuma gwargwadon yadda al'amuranka za su iya kasancewa gaskiya a mafarki. Shi yasa nake so in karanto mana wasu hadisai kwaya biyu daga cikin littafin Riyadus Salihin, waɗanda waɗannan hadisai baki ɗayan su jama'a za mu zo mu karanta su a nan cikin Sahihul Bukhari. Amma ina so in alakanta mana abin da muke magana a kai ne, dan ka gane cewa alheri ne babba kai kokari ka zama mai gaskiya, ka zama mutumin kirki, domin Allah zai rinka nuna maka wasu abubuwa na bushara a cikin mafarki waɗanda za su rinka zama gaskiya a hakikanin al'amari. Wannan salihai da yawa sun ga haka, sun ba da labari, ya tabbata kamar yadda za mu zo mu ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi a cikin babi na 131, inda ya ce babu ru'ya wa ma yata'allaqu biha, babin da ke bayanin mafarki da abubuwan da ke da alaka da mafarki din. Sai ya ce wa anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala, Abu Hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza iqtaraba az-zamanu, idan tashin duniya lam takad ru'ya al-mu'min takzibu, da kyarne mafarkin mumini ya zama ƙarya ne. in tashin duniya ya matso, ma'ana duk sadda mu'mini ya mafarki da wahala, mafarkin bai tabbata ba, da wahala abin ya zama akasin yadda ya gani. Wa ru'yal mu'min, sai manzo Allah yace saboda matsayin mafarkin mu'mini, juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa. Annabta gaskiya ce baki dayanta, don haka kasanta annabta kashi 46. Kashi 46 na annabta an aka kasabta, kashi 1/46 na gaskiyar annabta shine matsayin gaskiyar mafarkin mumini. To kaga ko kashi 1 cikin 46 na annabta, ai kashi 1 ma gaskiya ne ko? To wannan matsayin gaskiyar kashi 1 na annabtar annabawa, to matsayin gaskiyar mafarkin muminai kenan. Wa fi riwayatin, a cikin wata riwaya, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace asbaqukum ru'ya asdaqukum hadisa, mafi gaskiyar magana daga cikin ku, wanda yake gaskiyar magana da gurgurdan gaskiyar magana ɗaya daga cikin ku da gurgurdan gaskiyar mafarkin shi. Idan kai koje ne mai sharara ƙarya, haka zaka yi ta ganin mafarkan ƙarya, ka tashi kaga shareliyar mota a mafarki, kaga ana biki za a kai maka amarya, kaga ana campaign za a kaddamar da kai gwamna, sai ka tashi ka ganka a tsohuwar katifa, ba komi ƙarya ne, saboda makaryaci ne kai, sai Allah ya nuna maka ƙarya a mafarki. Idan kuma kai ne gaskiya ne, sai kaga Allah yana ainihin nuna maka mafarkai na alheri masu faranta maka rai, waɗanda kuma duk abin da ka gani din nan, to sai ya zo ya tabbata. Ina fatar mun gane. Allah maraukakin sarki ya taimake mu, wannan shine hadisin dama da nake muku ishara akai. To sa'an nan kuma jama'a, yana da matukar muhimmanci duk inda zaka tafi, ka tafi da guzuri, saboda mun ji cewa manzon Allah in zai tafi wancan ainihin ganawa da yake, yana diban guzuri, ya dibi gurgurdan kwanakin da zai, in ya lura guzuri ya kare, sai ya sake dibo, ya sake dawowa, ya sake karbo guzuri, ya sake dibar wasu kwanakin. Sannan yana da muhimmanci idan mai gida zai yi tafiya, ko zai yi wani balaguro, ko dan yaya ne ya shaida wa iyali cewa ga inda zan je, ga abin da zan yi, ga sadda zan dawo, ga abokan harkata, ba dan komai ba, saboda in an ga shiru a san ina za a binciki bayani. Ba daidai bane a ce za ka yi tafiya ka boye wa iyalinka, ba daidai bane a ce iyalinka ba su san me kake ciki ba. Allahumma sai in mugun abu kake ciki, wanda kuma ba a fatan mumini ya kasance a cikin mugun abu na rashin gaskiya. Amma ba haka ba za ka yi tafiya. Kaga Khadija ta san ina annabi zai je sallallahu alaihi wasallam, ta san me zai yi, ta san kwana nawa zai yi. Yanzu ko ba ta ga shiru kenan, kaga ta san ina za a bincike shi. Saboda haka magidanta, in za a yi tafiya, a rinka faɗa wa uwar gida da jama'ar gida cewa ga inda za a je, ga abin da za a yi, ga kwanakin da za a yi. Wannan shine abin da muke ɗauka a wannan gaba ta ainihin hadisi. Sannan waɗannan bayanai da muka karanta a cikin Badu'ul Wahyi sun tabbata mana da cewa mala'iku gaskiya ne. Akwai halitta da ake kira mala'iku. Nassin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama kuma, ingantattun hadisai a cikin musnadil Imam Ahmad da sahihu Muslim sun tabbatar da cewa haske Allah ya diba yayi mala'iku, kamar yadda Allah ya dibi harshen wuta yayi aljanu, kamar yadda Allah ya dibi ƙasa yayi mutane. Idan kun gane wannan jama'a, sai ku gane waɗannan halittu na mala'iku, sanin haƙiƙanin su sai Allah. Sai dai daga cikin abin da ɗan adam ya iya sani shine suna da fuka-fukai, girman fuffukensu kuma Allah kaɗai ya sani, adadin fuka-fukansu kuma Allah kaɗai ya sani. Wasu suna da fuka-fukai biyu, wasu hudu, wasu sama da haka, gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki ya nufa. Sannan su ba su da janda irin ta sauran halittu, wato ba su da jinsin cewa namiji ko mace, sai dai kamar yadda muka ce an yi sassauci a cikin tauhidi, gurgurdan harshenka, in mala'ika, mala'ika namiji ne a cikin harshenka, kalmar ka iya cewa mala'ika Jibril ya ce, in kuma ya zama kalmar mala'ika a cikin harshenka kai kuma ta bayi zuwa ga mace ce, babu laifi in ka ce mala'ika Jibrilu ta ce, ba dan kasancewar ka mai da shi namiji ko mace ba, sai yadda uslubin magana harshen ka ya kama. Jama'a mun fahimci wannan da kyau, malamai sun yi sassauci ainihin akan wannan. Ka karanta Alamul Mala'ikatul Abrar na Dr. Sulaiman Al-Ashqar, Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Sannan mun ji cewa farkon ilimi sai an yi haƙuri da wahala, domin ƙarshen shi ya yi daɗi. Ina mun gane wannan? ranar farko da za a fara biya wa annabi sallallahu alaihi wasallama karatun farko a rannan sai da ya sha wahala wahalar da babu wani wanda ya fara neman ilimi ya sha irinta domin shi malamin shi mala'ika ne ina fatar mun gane da kuma yazo ya fara irin yadda manyan malamai suke da izza kawai yi karatu da yake bai iya ba madadin a koya mai sannan a nemi yayi sai ya shake shi yanzu fa ba malamin islamiya ne ya shake shi ba ba malamin makaranta allo ne ya shake shi ba ba wai wani gardin almajiri ne ya shake shi ba a mala'ika ne mala'ikan kuma mala'ika jibril ya shake annabi sallallahu alaihi wasallama har annabi yace sai da yaji ya galabaita sannan sai ya sake shi yace yayi karatu idan kun gane wannan jama'a haka al'amarin ilimi yake daraja waye kai manzon Allah daraja duniya da lahira babu waye kai shi falala ko a cikin makka ko a cikin laraba ko a cikin quraishawa babu amma kun ga da za a fara biya mai karatu sai da yawa hala ina ma'anar wannan maganar kowane ne kai in ka je neman karatu dama ka dauka cewa na daga cikin tsarin neman karatu din akwai wahala a ciki akwai kaskanci akwai wulakanci Abdullahi dan Abbas kamar da al-Imam Ibn Abdul Barr ya ruwaito da isnadi sahihi a cikin littafin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi yace Abdullahi dan Abbas ya taba samun wani mutum cikin mutanen Madina yace mishi wani zo mu tafi neman ilimi ga manyan malamai cikin sahabbai sai wannan mutumin Madina yace kai Ibn Abbas kai sakare ne yaushe ba mu tafi neman ilimi ko mun zama malamai wa ma zai san mun zama malamai ga manyan malamai a musulunci irin su Abubakar da Umar dan mun yi karatu waye damu da mu Ibn Abbas yace sai na rabu da shi yace sai na je na dukufa neman ilimi in shiga gidan wani in shiga makarantar wani in je zauren wani yace wallahi wani malamin in na je wurin shi biya karatu in na samu bai fito ba sai in kwanciya ta a kofar gidan shi a ƙasa yace in sa hannuna in ta da kai in ta bacci iska tana dibo ƙasa tana zuba mini a tufafi idan malamin ya fito sai ya tashi ni sannan ya biya min karatu sai Ibn Abbas yace amma fa ka sani martabata da darajata da kusanci na da manzon Allah ya kai in ne sallama malaman nan su fito su biya min karatu saboda sun san ni waye yace amma ban taba zuwa na kwankwasa malami na kofa ba yanzu ka duba kaskanci babban mutum ba quraishi mai daraja irin Abdullahi dan Abbas amma ya kwanta a bakin titi ya kwanta a kofar gida a ƙasa kura ta zo ta watso mishi ƙasa guguwa ta zo amma da aka waye gari yau a musulunci babu malami kamar Abdullahi dan Abbas masanin alqur'ani tun daga cikin sahabbai bi shahadati al-awwalin wal akhirin wa bi shahadati sayyid al-awwalin wal akhirin amma me ya kai Abdullahi dan Abbas ga samun wannan daraja jama'a hakuri a farkon neman ilimi saboda haka jama'a sai an yi hakuri dangane da harkar neman ilimi a farkon rayuwa sannan sai Allah madaukakin sarki sai albarkaci wannan ainihin harka ta neman ilimi din Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan ladabin magana ga malamai koda sun yi magana mara dadi yanzu irin yadda mala'ika jibril ya magana da annabi iqra annabi da ya tashi bai galatsi ba sai magana cikin ladabi dan haka koda malamin ka ya daka maka tsawa kai in ka tashi sai kai magana cikin ladabi muna samun haka daga cikin abubuwan da muka karanta sannan babin da muka karanta ko kuma karatutukan da muka karanta jama'a sun fassara mana cewa ilimi in ka dube shi ta wani nau'i biyu ne akwai ilimin sanin Allah akwai kuma ilimin sanin halitta ina muke samun haka daga ayoyin farko da aka fara saukowa annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah yace iqra بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم wannan ayoyin in kai musu kyakkyawan dube ka zauna kai nazarin su da fassarorin da malaman farko suka yi musu zaka gane ayoyin suna ishara zuwa ga ilimi nau'i biyu ne akwai ilimi na sanin Allah shine ilimin addini akwai kuma ilimi na sanin rayuwa halitta da kere-kere da makamantan su ashe wannan kalubale ne akan cewa kada musulmi su zauna ba su san ilimin addini ba ba su kuma kware game da ilimi na ainihin rayuwa ba musulmi kar su kwaikwayi kafirai su kafirai ba su da ainihin addini dan haka a cikin addinin su babu ilimi babu shagaltuwa da ilimi na addini wannan ya nuna kenan jama'a ashe a samun kanmu da muka yi a ƙasa irin wannan ta Najeriya, to muna buƙatar wani syllabus na tsarin karantar da ilimi ga ƴaƴan musulmi, ba irin syllabus din da ke gudana yanzu a Najeriya ba. Ba dan koyo ba, syllabus din da ke gudana a Najeriya, idan aka saka yara a makarantar primary har zuwa jami'a, daga ƙarshe za su wayi gari ba su san komai ba a cikin addinin Allah. Ina fatar mun gane. Ashe wannan yana buƙatar kenan a samar da wani curriculum, da wani syllabus, da wani wata manhajar karantar da ƴaƴan musulmi karatu wanda zai dace da addininsu da kuma rayuwarsu, kamar yadda aka samu manyan malamai daga cikin tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da manya-manyan malamai da suka zo daga baya-baya. Za ka ga malami-malami ne na musulunci, kamar wa, kamar al'imamu Ibnu Rushd, sannan kuma ƙwararre ne game da abubuwan da ya shafi ilimin rayuwa. Ka samu gogaggen malami na musulunci kamar Ibnu Al-Qayyim, sannan kuma biologist ne, ya ƙware game da ilimin sanin tsirrai da ilimin sanin halitta. Ka samu gogaggen malami kamar Ibnu Taymiyyah, malami ne na musulunci kuma likita ne. Ka samu kamar irin su Farabi da makamantan ire-iren waɗannan, suna nan da yawa, manya-manyan malamai ne na musulunci, amma kuma malamai ne na kimiyya, irin su al-Imam Fakhruddin Razi, irin su Al-Ghazali. Waɗannan sun ƙware a cikin karatuttuka na addini, sannan kuma sun san ilimin rayuwa. Shin sun je sun yi wata makaranta ne ta addini, sannan suka dawo suka zo suka yi wata makaranta ta rayuwa? A'a, wannan zai ci dogon zango a rayuwa jama'a. A ce sai ka je ka yi karatun addini, sannan ka dawo ka zo ka yi ilimin rayuwa, ko kuma ka je ka yi na addini na rayuwa, sannan ka dawo ka yi irin na addini. Abin da muke bukata jama'a shine muna bukatar ƙwararru daga cikinmu su haɗu, su haɗa fasahar juna, a yi aikin taimakekeniya ma juna, a fitar da mafita. Wannan kuma yana da wahala dangane da tsari na gwamnati jama'a. Ina son ku tabbatar da wannan, ba don komi ba, saboda musamman mu a jihohi irin jihar Kaduna jama'a, Allah ya saka wa masu mulkinmu tsoron arna. Wannan tsoron arna da suka samu kansu a ciki, shi yasa sun kasa kataɓusa wa musulunci komai. Duk abin da aka ce mu musulmi ne, game da tsari ya kamata a yi kaza, game da tsari ya kamata a yi kaza, wanda wannan tsarin ba ruwan shi da arna. Amma sai su wakilci arna a wurin wannan maganar, sai to ai kar ku manta cewa akwai wasu waɗanda ba mu ba, in an yi wannan abun ba za su yadda ba. Amma su kuma arna sai da za su shigo da nasu tsarin jama'a, ba sa tunanin cewa akwai wasu waɗanda ba su ba, dan haka ba za su kawo ba. Kawai duk abin da so ga ya dace musu sai su kawo. Yanzu dan Allah jama'a, ba za ku yi mamaki makaranta irin ta Madam Teresa Boya a nan Zaria Tabo, wannan makaranta akalla yanzu ta kai shekara 25 zuwa 30 a garin nan. Amma har yanzu uniform din da ake dinka wa ƴan makarantar nan uniform ne irin na kafirai, ƴaƴan sarakunan garin nan, ƴaƴan gwamnoni, ƴaƴan ministoci, ƴaƴan manyan garin nan, duk baki ɗaya suna makarantar Tabo ne. Amma ba a sa sutura irin ta musulmi, sai sutura arna, sai sutura kiristoci, sai sutura ƴan musha. Teresa Boya ba ce wa musulmin Zaria kara ba, ba ce wa sarkin Zazzau kara ba da yake saka ƴaƴan shi a nan, ba ce wa iya da dagaci da wane da wane kara ba. Ba ta jin kunya, kuma haka ta tabbatar, kuma haka ƴar gidan sarkin Zazzau za ta sa guntun siket ta je ta zauna, kuma haka ɗan sarki wanda gobe shi ake sa rai ya zama yana kan kujerar ma'aikacin shi, haka zai je zauna a tebur da guntun wando? Ko kun fahimta jama'a? To amma yau musulmi da a ce zai je makaranta a Idugu jama'a, ya ce za a rinka ɗinka jamfa da dogon wando, ko kuma doguwar riga da dogon wando da hula, sai a ce ba zai yiwu ba a Enugu, ba zai yiwu ba. In ma har ya yi arna, ba za su kai ƴaƴansu ba. Don haka ya ku musulmi, musamman musulmin Zaria, ba ku da bukata a kan makarantar Tabo ko kaɗan. Dukkan mutumin da ya kai ɗan shi makarantar Tabo ko wata makaranta da ƴaƴa za su bayyana tsiraici jama'a, ya san cewa ƙarya ike wa Allah, ba shi da hujja a nan Zaria. ba dan koyi ba saboda amma tsayin da muke a yanzu akwai makarantun da za su bada nagartaccen ilimi za su bada ingantaccen ilimi tare da kula da mutuncin addini da kuma tarbiyya amma makarantar tabo bata dace ku kai yayanku ba makaranta ce da ake sawa yaya tunanin kafirci da sitira da tarbiyya ta arna to lallai ne dole ne musulmi su tashi su fitar da wani tsari wanda zai tafi da daidai da tsarin addinin musulunci jama'a amma ba daidai bane a ci gaba da zama a haka din nan kawai abinda arna so kawo a karba sannan game da tsarin musulunci da tarbiyya ba a da katabus Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan waɗannan gabobi da muka karanta har wa yau suna nuna mana cewa karami ya girma babba ina muka samu haka Aisha in tazo fadin sunan Khadija tana girmama ta tana mutunta ta tare da cewa dukkan su matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ita kanta Aisha ta san cewa Khadija babba ce sama da ita to lallai ne karami ya rinka ainihin girmama babba sannan miji ya rinka girmama matar shi koda wajen kira ne da wajen magana a ina muka samu haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida sai ya rinka cewa zammiluni alillibe ni yana fadin ta da kalma ta sannan kuma karatun da muka yi a baya jama'a ya nuna mana cewa tsoro na dabi'a yana iya samun salihai da annabawa kuma wannan ba na kasa bace sadda aka jefar da macizai a fadar fir'auna sai annabi Musa ya tsorata wa aujasa fi nafsihi khifatan Musa kunna la takhaf innaka antal a'la tare da kardamanta fa sai da Allah ya horar da annabi Musa tukuna ya fara ce mashi me a hannunka wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkal alaiha wa hushu biha ala ghanami wa hiya fiha wa li fiha ma'arib ukhra yace sanda ta ce tana da amfani tana da kaza sai Allah yake jefar da ita yana jefar da ita sai ta zama maciji da ta zama maciji sai juwa zai gudu sai ce kai Musa dawo la khafu ladayya al-mursal manzanni ba sa tsoro a gabana annabi Musa ya ji tsoro tsoron me tsoron maciji duk da wannan tadribi da horarwa da aka bashi fa da aka koma filin muqabala suka sake diban igiyoyi suka zubar da tsumbokarai da menene suka zubar suka rikida suka zama macizai me ya faru sai ya sake jin tsoro amma duk da aka sai Allah ya danna zuciyar shi a wannan halin in ba kuma ta ba manzon Allah da ya dawo me ya ce wa Khadija naji wa kaina tsoron mutuwa ko tsoron halaka ko wani abu ya taba hankalina aha ashe yanzu yadda muke zaune din nan duk gashi ustazai ne mahaddata Qur'ani masu aiki da sunna masu salafiyanci ba muciji zai fado wurin nan da gudu a tarwatse sai dai a ce to jama'a ku dawo an samu wani namiji ya rike shi ku dawo yawa ba za a ce yaya ina imanin ba tsoro na dabi'a wannan ana bawa mutum uzuri a kan shi ina fata an gane kamar yadda wani lokacin za ga kadangare ya zo ko bera da ya shigo sai ga mutane suna tsintsiriya suna take bukharin su ina fata an gane to wannan tsoro ne na dabi'a ba a aibanta mutane ainihin akan haka ina fata an gane gashi kuma ayoyin alqur'ani suna cewa takhafuna an yatakhatafakumun nasu musulmi sun taba samun kansa halin karanci da rauni har suna tsoron kada kafirai su darkake su ashe kaga duk wannan tsoro ne na dabi'a to irin wannan tsoron in mutum ya ji ga wani kaga wani narkeken kato ya riko gora zai nada maka sai ka gudu kace wani kana da imanin kuma a wannan imani ba ya hana tsoro na dabi'a ina fatan mun gane kamar yadda mutum ya kai da girman jiki ba ya hana ya ji yunwa ko kishi ko ya ji gajiya ba za ga mutum da rushe shi yadda ya bayyana luku-luku kuma ya ce yana jin yunwa a ce to ga cikin ka a cike a yana iya faruwa ina fata an gane Allah ya taimaka saboda haka wannan babu laifi dangane da haka sannan jama'a in ba ku manta ba a cikin alqur'ani Allah ya amfani da kalmomi waɗanda suke na tsawa ne da gaskiya akwai kalmar kalla to malamai suka ce duk inda ka ji kalla a cikin alqur'ani to wannan sura makkiya ce a makka aka saukar da ita domin tsawa ce ake wa kafirai a madina ba a yi kalla ba saboda madina dandali ne na muminai masu son biyayyar Allah to ita kalmar kalla ana iya amfani da ita ashe ba don tsawa ba sai don kawar da kai daga tunanin da kake na kuskure zuwa dawo da kai ga tunani daidaitacce. Ina muka samu haka? Da annabi zai ga wa Khadija maganganun da ya faɗi sai ta ce kalla. Kallan nan da ta faɗi ba daka mai tsaye ba, ba cewa sai kai ba, a'a abinda take nufi a'a yadda kake tunanin ba haka bane. Dan haka ashe ana iya amfani da kalmar kalla ba a matsayin tsawa ba, a matsayin dawo da gyara tunanin mutum daga kuskure zuwa abin da yake daidai. Ina fatar an gane. Sannan kuma har wayo karatuttukan da muka yi a baya sun nuna mana cewa idan matsala ta faru wadda ta rikita al'umma, ana tafiya wurin malamai ne masu karanta littattafan annabawa. Ina muka samu haka? Khadija da al'amari ya al'amari ta tafi wurin dattawan gari, ta tafi wurin su Abu Talib. Su ne dattawa fa, ba mutanen banza ba ne su, ko a jahiliya su Abu Talib, amma ba a tafi wurin su ba. Saboda mai, saboda su yan al'ada ne. Kuma ka je cewa za su yi to shi kenan a sa wane ya tsallaka shi, to a je a samo ganyen tumfafiya a kaɗa mishi a goshi. Waɗannan yan al'ada ne, kaga ba ta tafi wurin su ba, sai ta tafi wurin masu karanta littattafan annabawa. Ashe idan matsala ta faru malaman da ke karanta littattafan annabawa su ake zuwa gurin su. Dan haka wannan ya nuna mana kenan mas'alar da ta taɓa faruwa a zamanin Imamu Maliku, aka taho gurin Imamu Maliku, ana ƙarfafar wannan maganar kenan cewa hatta malaman na sunna sai na sunna da gaske. Jama'a, matsala ce ta faru a zamanin Imamu Maliku. Wata mata ta rasu, ashe baiwar Allah ce, saliha ce, sai aka kira wata mai wankan gawa ta zo ta nemata wanka. Tana cikin yi mata wankan gawa da ta zo daidai farjin mamaciyar, sai ta sa hannu sai ta bugi farjin haka, sai ta ce da wahala farjin nan bai yi zina ba, sai hannun ya makale a jikin farjin. Aka juyin duniya hannu ya ki fita. Aka je duk malaman Madina aka yi ta neman fatawa, kowa ya ce a karatun shi bai kai nan ba, bai taɓa sanin wannan jawabi ba, bai san addu'ar da za a yi ba, bai san maganin da za a jika ba, masu maganin gargajiya ma. Karshe dai sai aka ce to a tafi wurin Maliku dan Anas, shine yake yawan bincike game da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a ji ina mafita game da wannan al'amari. Jama'a, kun gane wannan da kyau? Haka al'amarin ya faru. Da aka tafi wurin Imam Malik, sai Imam Malik ya ce to yanzu in kuna son a yi maganin wannan fitina, sai kun kawo ita matar mun ji daga bakinta. Aka ce algafata malan, ai hannunta ya makale a jikin farjin gawan ne. Ya ce to ya za a yi? Sai a san yadda za a yi, ma'ana a kori kura ne, amalanke ne, baro ne, dai a san yadda za a kwaso su. Haka aka zo aka kwaso su, aka kawo su gaban Imam Malik da gawa da mamai mai wankin gawa. Imam Malik ya ce baiwar Allah, ina gama ki da Allah da kike wanke gawan nan, baki faɗi wani abu ba. Ta ce ba abin da na faɗi, sai dai na bugi farjin, na ce da wahala farjin bai yi zina ba. Ya ce to kin ga kin yi mata kazafi ne, wannan kalmar kazafi ce, cewa da wahala wannan farjin bai yi zina ba, kazafi ne. Amma da ike ba ta da bakin da za ta kare kanta ko ta yafe miki, shine Allah ya soke da rahama, sai ya sa hannunki ya makale jikin farjin. Aka ce Imam Malik rahama, ya ce eh, yau da Allah bai so ta da rahama ba, sai batta sai ranar kiyama a yi hisabi. Yanzu Allah ya bayyana ta ne dan a faɗi me za a yi mata. Aka ce to yanzu me za a yi? Ya ce hukuncin kazafi ne, ai bulala 80. Haka aka bankare ta, a bankare ne, a kwance ne, a durkushe ne, to hannu dai na jikin gawa. Aka yi mata bulala 80, ana gama bulala 80 sai hannunta ya fita daga farjin. To daga wannan lokaci ne ake yi Imam Maliku kirari da cewa la yufta wa Malikun fil Madinati, babu wanda za a sake neman fatawar shi, ba sab mai sauran jawabi kuma dai Maliku na Madina. Ina fatar mun gane. Na biyu, a zamanin Sayyidina Ali wata matsala ta faru mai rikici. Aka haifi wata yarinya ko wani yaro, haka maganar take, aka haifi wata yarinya ko wani yaro, ga nono ga kuma farji, ga azzakari, azzakari yana fitsari, farji yana fitsari, ga kuma gemu ya fito, ga kuma nono. Aka kasa gane wannan namiji ne ko mace ne, don malaman fiqh ba iya fatawarsu sun ce in ya faru haka sai a bari ya balaga. In ya balaga, in aka ga cewa haila na fitowa daga cikin farjin amma maniyyi baya fitowa, ko kuma azzakarin bata tashi, ga nono ya fito, ga haila na fitowa, sai a ce mace ce. wasu suka ce a dubi gashin ka, wasu to amma wannan duk abin da namiji yake da shi yana da shi, duk abin da mace take da shi tana da shi. To wannan ita ce hakikanin mata maza kenan. To duk malamai aka rasa ya za a yi, to ya za a yi din mai sauki ce, amma matsalar ubanta ne ko uban shi ya mutu za a ba shi gado, gadon wa za a ba shi, na mace za a ba shi ko na namiji? In ba gado ne ya tashi ba, ba sai a bar shi ya taba ta mazan shi ba tunda an kasa gane kanshi. To amma gado ya tashi ya za a yi a ba shi rabon namiji ne? Wasu za su ce ai mace ce yana da yana haila, wasu za su ce a ba shi na mace, wasu za su ce ai namiji ne yana kaza. Shine aka tafi wurin Sayyidina Ali, da aka je wurin Sayyidina Ali sai Aliyu ya karanto ayoyin Alkur'ani, farkon suratul Nisa'i, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Allah yace ku ji tsoron Allah, ya ku mutane da ya halice ku daga rai ɗaya, shine Annabi Adam, daga jikin wannan rai ya halicci matar shi. Ya dakatar da ayar daga nan sai ya ɗauko hadisi sahihi wanda Imam Muslim ya ruwaito shi, sai ce a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata ku bi su a hankali, ku tausasa musu, saboda me? Saboda an halicce su ne daga ƙashin haƙarƙari, a ƙashin haƙarƙarin kuma daga can sama, wurin da ya fi lankwasa da doro. Dan haka kullum a bankare suke, a karkace suke, ra'ayinsu bankararre ne, ra'ayinsu fandararre ne, ba su da abin nan. Sai Aliyu ya hada waɗannan abubuwan sai ya ce to cewar an halicci mace daga jikin namiji, hadisi kuma ya fassara cewa daga ƙashin haƙarƙari ne aka zara. To daga ƙashin haƙarƙari, sai Aliyu ya ce dan haka halittar ƙashin haƙarƙarin namiji ba ta daidai dama da hagu ba, dan an zare ɗaya an yi mace. Mace kuma tunda ba a zara ba, tunata yana nan daidai wa daida. Don haka a je a kirga ƙashin haƙarƙarin wannan mace ko wannan yaro. Da aka je aka kirga, sai aka samu wannan guda takwas, wannan guda bakwai, sai Aliyu ya ce namiji ne. Kun gane istinbatin Sayyidina Ali? Tunda dai Annabi Adam an zari ƙashi ɗaya, to duk namiji za a samu, nan ya cika nan bai cika ba, mace ko za a samu, nan ya cika nan ya cika. To yanzu kun ga ire-iren waɗannan rigingimun suka faru, sai malamai masu karanta littafan Annabawa. Don haka da matsala te matsala, wannan abin da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya gani menene? Wannan su Abu Jahal ba za su iya sani ba, waɗanda suke su ƴan daban gari ne, balle su Abu Talib waɗanda suke ƴan gargajiya ne, tsofaffin al'ada. Sai ta ce a taho wurin Malam Waraqatu. Malam Waraqatu ɗin yana karanta littafan Annabawa, har ya je ya buga ya shiga ya fita, har ya iya yaran, har ya zo yana rubuta littafin, yana fassarawa, yana wa'azi, yana jawabi. To sai ta ce wannan a je wurin shi, in aka je wurin shi zai zama yana. Ashe wannan ya nuna kenan jama'a, dukkan matsala in ta faru a addini ko a rayuwa, masu karatun littafan Annabawa su ake zuwa gurinsu. Yan siyasar yau na daga cikin kuskuren da suke, musamman yan siyasar mu na Najeriya, shine idan matsala ta faru a Najeriya sai su ce a je a samu malamai masu rubutu, waɗanda suke tsubbu da waɗanda suke bokaye. Shi yasa ko ga al'amari yake rikice musu, ba sa zuwa wurin malamai masu karanta littafan Annabawa su ce yanzu game da harkar tattali na Najeriya ya za a yi, yanzu game da harkar ciniki a Najeriya ya za a yi, ya za a yi game da matsala kaza, game da matsalar lafiya, game da matsalar ilimi, game da matsalar aikin hajji ya za a yi, game da matsalar, sai a je a ɗibo wasu dukunkunannun malamai jama'a, waɗanda aka aje su a kujerar jirgin sama ko zama ba su iya yi ba, sai a je a kai su a ce su ne za su yi addu'a. Matsala jama'a idan ta kai matsala, kafin addu'a aiki ake fara yi. Babu yadda ne ba za su yanke wutar gidanka ka zauna kana addu'a, sai ka je ka biya bill tukuna. In an kwashe waya ka je ka biya kudin waya, ka biya kudin reconnection back, sannan sai ka zauna kana addu'a. Allah zai sa mutanen nan su zo su hada mana yau kan mu kwana da duhu. To addu'ar ka kayi ta akan gaba kenan. Ko mun fahimta jama'a? Saboda haka matsalar Najeriya jama'a yanzu ba matsala, ba ana neman malaman addu'a bane, ana neman waɗanne malamai ne ke karanta littafan Annabawa, waɗanda suka san matsalolin da suka faru a baya, sai a haɗo a ce to ya za a yanzu a fuskanci matsalolin nan na gaba. jama'a kun gane wannan da kyau yana daga cikin abinda Allah ya taimaka a gwamnatoci irin na kasashen Saudi Arabia jama'a idan matsala ta faru sai a ce aje a nemi malamai su ba da shawara su yi bincike game da kaza su kuma malamai in suka tashi binciken su in abu ne ya shafi harkar kuɗi sai su ce su waye masu harkar kuɗi ku zo mu muku tambayoyi me ake ciki in malaman suka haɗu waɗannan abubuwan sai su dubi a addini ina matsayin wannan abun sai a gabatar da gwamnati rahoto sai ku ga gwamnati ta ɗabbaka shine sai kaga kowa yana jin daɗin harkar tattalin ƙasar to amma munin sai a ce aje a tura wasu su je su yi addu'a su yi addu'a ƙasa dai ta zauna lafiya ƙasa ta zauna jama'a wannan zaman lafiya ne a ce ƙasa ba a yaƙi ba a wani bala'i amma kuma mutane suna cikin yunwa suna jin haushin masu mulki suna fatan Allah ya saukar da masu mulki bala'i tun daga zuciyar baki duk dan Najeriya kwana yake da fatan Allah ya saukar da sarkin garin su masifa duk dan Najeriya fata yake Allah ya saukar da ciyaman da local government da wane ne bala'i da masifa duk dan Najeriya da haka yake kwana sai daidaikun da ba a rasawa me yasa saboda matsala ta yi matsala kuma ya ga babu shirin a gyara matsalar shi muna ba ku shawara in dai da gaske kuke ku rinka nemo malamai masu karanta littafan annabawa kuna neman cewa mecece shawara akan kaza yaya ya kamata a yi yaya ya kamata a yi ku duba duk malaman da gwamnan Zamfara wanda ya gabata ya tattara gwamna Yarima duk malaman da ya tattara gaba ɗaya jama'a ba su mishi amfani ba daga Dr. Ibrahim Ahmad Aliyu sai Malam Salihu Abubakar wannan na NIT ko na Agri su kadai ne yace waɗannan ne kawai suka amfanar da shi ni da shi yake gaya min wannan magana yau ba a wuce wata guda ba yace bayan haka duk sauran malaman cin sadaka suka yi suka tafi bai ga amfanin da suka tsinana mishi ba me yasa saboda sauran yan addu'a ne yan azo a ce ne Yarima Allah ya kara maka girma Allah ya kara girman carbinka Allah ya kara kasin bakka Yarima Allah ya maka tazarce Yarima Allah ya sa ka zama kaza amma waɗannan zama suka yi za su kashe wata da watanni su yi bincike a rubuta mai littafi guda a ce ga yadda ya kamata a yi da kaza ga yadda ya kamata a yi da kaza wallahi sadda yake faɗin wannan magana bai san yadda nake da Dr. Ibrahim Ahmad Aliyu ba bai san yadda nake da Malam Salihu Abubakar ba balle a ce ya yabe su ne a gabana don ya gana wani magana ce kawai ni da shi ta kama kuma duk tsofaffin gwamnonin nan na haɗu da su daga cikin tambayar da nake musu ranka ya daɗe yaya ka ji mulki yaya kuma ka ji saukan mulki yaya kuma ka ji rashin mulki da haka muke farawa mafi yawancin gwamnonin Najeriya na haɗu da su na yi musu irin waɗannan tambayoyi da yawancinsu ma na sa na'ura na ɗauka videos da audios na yi documenting ma'anar wannan magana garin irin wannan ne shine yake cewa babu shakka daga ciki dai kam ya ga ruɗani irin na malamai to anan ne ya biya buga malaman bam gaba ɗaya ya ce duk baki ɗayan malaman ba abinda suka kare shi da shi sai hanya sai ce sai waɗannan guda biyu kawai sai na ce alhamdulillah kun fahimci wannan da kyau jama'a kuma har yanzu gwamnan da ya zo yanzu abinda yake faɗi da bakin shi cewa yake yi abubuwan da aka rubuto mishi daga zariya daga wasu malamai su ne kawai yake so ya bibiya su ne abubuwan da aka yi a bisa ilimi da fahimta sauran zuwa aka yi aka yi ta addu'a kawai aka yi ta hayaniya aka taso aka ci wake da shinkafa da dafaffiyar taliya ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye to sannan sai kuma muhimmancin koyon ainihin wato harshen wahayi muhimmancin koyon harshen wahayi yanzu mu musulmi akwai muhimmanci mu koyi harshen larabci jama'a dan haka jama'a kada musulmin da ya zauna bai koyi larabci ba kuma larabci in ka tashi koyo jama'a ka koyi larabci ba da dama da tarkibi na alqur'ani baka fahimtar da dama daga ciki dan haka akwai muhimmancin ka gane abin da suke kira language and national or international development yadda yare yake juyawa yanzu irin wannan hausar da nake ba irin ta ake a kauye ba sannan in ka koma kuma wannan hausar da nake ya'ya da za su taso shekara 20 mai zuwa ba irin ta za su yi ba ma'ana harshe yana juyawa da yadda al'umma suke tafiya tsawon zamani da kuma cuɗani da wuraren da suke samun kansu da makwabtaka da suke da wasu kabilu da makamantan haka ko mun gane wannan da kyau jama'a to jama'a muna ba ku shawara dangane da muhimmancin koyon harshen larabci ko na musulmi ya daure koyi ainihin harshen larabci sannan dadewa da tsufa na kawo nakasar halitta kamar makanta aina muka fahimci haka aka ce waraqatu tsoho ne tukun har ya makance ashe wannan magana ta me fa'idar ta shine akwai sadda zaka ga tsoho ne mahaifinka dan shekara 70 ko 60 ido ya makance to wannan ka tafi neman maganar magani domin nassin qur'ani cewa yake wa man nu'ammiru nakasu fil khalq wanda duk muka rayar da shi zamu nakasa halittar shi kana nan hakan nan wata ran sai ga hakorinka ya fadi kamar chalk me yasa tsufa ne kawai ba fanfara bace dan kai shekara ka 60 yanzu ko 70 kana nan sai ga